بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا لتاف علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النادية المنصورة لتافي اللفر الشيخ العلامة الحافظ ابن أحمد الحكمي عليه رحمة الله. قرأت ندمكي إلوانا لوكسنا أصباحي wannan masallaci Jami'u Muhammad al-Amin sallallahu alaihi wa sallam dake unguwar Bidawa cikin garin Azare karamar kumar Katagu jihar Bauchi Najeriya. Yau muna 4 ga watan Ramadan Hijira 1447 wanda kuma ya dace da 21 ga watan 2 shekara 2026 miladiya. Cikin hukuncin Allah da yaddarsa za mu tashi akan tambaya ta 7. Bimaza arafa al-ibadu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Kamar yadda muka karanta a karatunmu na jiya, menene alamar cewa bawa yana son Ubangijinsa? Amsa ta bamu cewa alamar bawa yana son Ubangijinsa shine ya so abinda Allah yake so, yake kuma abin da Allah yake ki, ko kuma abin da zai fusatar da Allah. Ya bi umarni, ya hannu daga hani, ya so masoyan Allah, ya ki makiya Allah. Wannan shine hakikanin abin da ake nufi da son Allah. To ya gabata a baya cewa aiki baya zama abin da ake nufi da ibada shine dukkan abin da Allah yake so yadda da shi, nazantukan harce da kuma ayyukan gabai. To tambayar Matiyo tana cewa bimaza arafa al-ibadu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Da menene bayi suke sanin abin da Allah yake so ya yarda da shi? Tunda mun ji cewa ibada ita ce abin da Allah yake so ya yarda da shi. To da yaya ne bayi suke sanin abin da Allah yake so? Da yaya ne bayi suke sanin abin da Allah ya yarda da shi? Aljawab, amsa ta ce arafuhu bi irsalillahi ta'ala ar-rusula. Suna sani abinda Allah yake so ya yarda da shi ta hanyar aikan da Allah yake yi na manzanni, wa inzalihi al-kutuba, da saukarwar da littattafa da Allah ke yi, amiran bima yuhibbuhu Allah wa yardahu, yana mai umarni da abinda yake so ya yarda, nahiyan an ma yakrahuhu wa ya'bahu, yana hana abin da yake ki baya so. Wa bidhalika qamat alaihim hujjatuhu damiza, da wannan nema hujjarsa mai ratsawa ta tsaya a kansu. Wa zaharat hikmatuhu albaligha, sannan hikimarsa wacce ta kai makura mai kurewa ta bayyana. Wato Allah madaukakin sarki da ya aiko manzanni ya saukar da littattafa, abin da ke kunshe da wannan sako shine don mu san abin da yake so ya yarda mu bauta masa da shi, mu san abin da baya so zai kusata shi mu nisance shi. Wannan shine dalilin aiko manzanni da kuma littattafa. Yin hakan kuma ya zama hujja, hujja wacce take mai zurfi, kuma akwai hikima wacce ta irkure. Domin inda a ce bai saukar da littattafa ba, ko bai aiko da manzanni ba, ya aiko manzan amma ba littafi, da manzan ya tafi sai ya zama saƙon ya watse, ko kuma an aiko littafi amma ba a ce wa kowa komai ba, to da ƙarshe sai a ɗora cewa sai mu ɗora gunaguni muna ƙorafi cewa ai ba a ce mana mu yi ba, ba a ce mu bari ba. Amma sai aka saukar da littafi wanda saƙon zai wanzu ko da a bayan manzon, sannan aka turo mai yin bayani, kaga ba mu da korafi, ba mu da korafin babu ajiyayyen kundi tun daga littafi, ba mu da korafin an ba mu kundi ba bayani tun daga mai bayani, da haka hujja ta tsaya. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala da kanshi yace, rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Manzanni ne, mubashirina masu albishir da gidan aljanna, wa munzirina masu gargaɗi daga gidan wuta, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujja. Allah yayi haka ne don kar mutane su samu hujja akan Allah, ba'da ar-rusul, bayan manzanni sun shuɗe, wato tunda bayan manzanni sun zo, a bayan manzanni sun zo to mutane ba su da sauran hujja, inda manzannin ba su zo ba to mutane suna da hujja su ce to ai ba a turo musu ba. A wani wuri ma Allah ya ce, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, ba mu kasance masu yin azaba ba har sai mun aiko da manzo, har sai mun aiko da manzo. Wato haka ne tsarin Allah subhanahu wa ta'ala yake, saboda kar wata rana a kafa hujja a ce ba a san wannan zance ba. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihuna, ubangijinka ba mai halakar da alƙarya ba ne kawai don ya fi ƙarfinsu, alhalin mutanen garin mutanen kirki ne. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula, Allah ya ce ubangijinka bai zama mai halakar da alƙarya ba har sai ya aiko da manzo cikin ƙwaryar wannan alƙarya, da haka hujja sai ta tsaya. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala ya ce, qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, ka ce, in kuntum tuhibbuna allaha, in kun kasance kuna son Allah, fattabi'uni, to ku bi ni. Ka ce, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama, in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni, in kun kasance kuna son Allah da gaske to ku bi ni. Yuhbibkumullahu, Allah zai so ku, wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma zai gafarta muku dhunubanku, wallahu ghafurur rahim, Allah mai yawan gafara ne mai jin kai. Kun ga wannan aya ita ma hujja ce, wato dukkan wanda bai bi wannan manzo ba, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to ba wanda zai ga wa Allah. Idan kana son Allah ka bi shi, kaga sai ba a maimaita kalmar farko ba, ba a ce ba in kuntum tuhibbuna allaha fa ahibbuni, in kun kasance kuna son Allah ne ma ku so ni, a sai ka ce in kun kasance kuna son Allah to ku bi ni. Wato kenan wannan ya hada kaunar da biyayya. In har za ka bi din to kana kaunar wanda kake bi, to amma sai aka faɗi abinda shine lazimi, sai aka faɗi abinda shine lazimi, ka iya soyayyar, idan soyayyar aka umarce ka da ita ka iya bada soyayyar amma ka ki bi, amma idan bi aka umarce ka da shi to ba za ka bi ba kuma sai da so. Da haka sai ya zama wato so tabi'i ne, yana bin biyayya, ba biyayya ce take bin so ba, so yana bin biyayya ne. Da haka fattabi'uni, sai ku bi ni, yuhibbukumullahu, to kuma Allah zai so. Idan wanda bai bi annabi sallallahu alaihi wasallama ba to Allah ba zai so shi ba. Idan Allah ya so kuma zai gafarta muku zunubanku, Allah mai yawan gafara ne mai jin kai. To wannan amsar wannan tambaya kenan, cewa bayi suna sanin abin da Allah yake so ya ji da shi ta hanyar wahayi kenan. Ta hanyar wahayi suke sanin haka. Ba a kirkira wa Allah abin da yake so, ba a kirkira wa Allah abin da ya ji da shi. Mun karanta a baya kuma ba a bauta sai da abin da yake so ya kuma ya ji da shi. Wannan na faɗa tun ran da muka karanta me ake nufi da ibada, cewa idan ka fahimci wannan to ka huta rigima akan bid'a, saboda ita bid'a wani aiki ne da aka kirkira aka danganta wa Allah, ala tilas ake so sai ya karba shi. Kuma Allah ya riga ya tsara al'amuransa, ya turo manzo, ya saukar da littafi. Idan akwai littafi ko kuma wannan manzon yayi bayani ko ya faɗa ko ya aikata, kai ko wasu ne ma suka yi, yana nan yana raye a cikinsu, ya sani bai hana ba, duk wannan lasisi ne ana karɓa. alama ce ta Allah yana so, don Allah ba zai bar ya aiko shi aikinsa kenan ya isar da sakonsa, kuma ga abu an aikata ana dangantawa Allah, kuma ya sani kuma ya ja baki ya shiru. A amanar da Allah ya danka masa, in dai aka aikata abu yana raye, yana da labarin wannan al'amari, kuma sai ya yi shiru, to a amanar da Allah ya danka masa mun karɓi wannan a matsayin Allah yana so. Naka shi sa hanya uku ce ta samun sako daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko dai magana shi, ko aikin sa, ko kuma abin da aka yi a zamanin sa yana raye kuma bai hana ba, waɗannan duka alama ce ta Allah yana so ya yarda. Abin da bai shiga cikin ukun nan ba, daga baya aka zo da shi kuma ana so ya zama ibada, to ba za a karɓa ba, ba za in an aikata shi ma ba za a karɓa ba, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, duk wanda ya aikata aikin da ba umarnin mu an bar masa kayansa. Alqur'ani yace am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah, ko suna da wasu allolin ne da suka shar'anta musu a addini abinda Allah bai izini ba, ashe addini sai Allah yayi izini, to shi yasa mai bid'a ce masa ake ina ya samu, mai bid'a ba cewa yake a kawo masa dalilin da ya hana ba, a'a shi zai kawo dalilin da ya saka shi, kun gane ko? So idan mutum yana bid'arsa kace masa wannan bid'a ne, to baya cewa a kawo mana yanda aka hana, a'a ba yanda aka hana ba, a kawo mana yanda aka saka, saboda ibada izini ne, to ba yadda za a yi kana yi ba izini kuma kace a kawo ma dalilin da ya hana ka, kai ne zaka kawo izini, me na dalilin da ya baka izinin kai? Am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah, ko suna da wasu alloli da suka hada suka kai su matsayin Allah da suka shar'anta musu a cikin addinin nan abinda Allah bai yi izini ba, kaji ko abinda Allah bai yi izini ba, to izinin Allah shine ta hanyar manzanni da littattafan da ya saukar ta hanyar wahayi. Malamai kuma suna da haƙƙin fashin baki da ijtihadi cikin abinda Allah ya saukar, su ijtihadi cikin Alkur'ani, su ijtihadi cikin hadisi, su samar da hukunci, ba su samar da, ba su zo da sabuwar ibada ba, su samar da hukunci, to wannan matsala ce wacce take mai zurfi da ta nufi cikin ilimi mai zurfi, amma dai a takaice abin da ya kamata mu waye da shi kenan, don mu takaitawa kanmu wahala. Mai riko da sunna ya fahimci shi waye, mai riko da bid'a ya fahimci shi waye, sannan kowa ya san abin da ya raba. Shi mai riko da sunna yana cewa ba zai yi ba sai abin da aka izini, ba zai yi ba sai abin da aka ce a yi, in dai bautar Allah ne. Shi mai riko da bid'a shi kuma shi da kansa ma yana tunanin ya kamata ya yi kaza, daga nan kuma kawai sai ya ɗauka, ko ya karɓa a wajen malaminsa, ko ya karɓa a anguwar da ya samu ana yi, ko ya karɓa daga mutanen cikin gari bai san ina suka samu ba, yayin abun ake shi kenan kawai sai a yi ta yi har a saba da shi. Tambaya ta takwas, kam shurutul ibadati, nawa ne sharuɗan ibada? Sharaɗi shi ne abin da in babu shi babu ibada, in babu shi babu ibada. Shurutul ibadati salasatu, sharuɗan ibada guda uku ne. Al-awwalu, sharaɗi na farko, sidqul azimati wa huwa shartun fi wujudiha, gaskata himma ko gaskiyar himma, shi wannan sharaɗi ne a samuwarta, ita ibadar gaskiyar himmar mai yinta, mai yinta ya zama ba wasa yake yi ba, ba kuma tilasta shi aka yi ba, ba kuma ganin waɗayi ba ne, ba kuma riya ba ne. Sidqul azima, ya zama himmarsa da gaske har cikin zuciyarsa, shi ya sa kansa wannan ibada ba don ya daɗaɗa wa kowa ba. Yanzu ka ga wanda zai je masallaci ya yi sallah don ya raka shugaban ƙasa, shi kuma yana ADC, aka tada sallah yana arne
shi ma aka yi sallar da shi saboda yana tare da shugaban kasa, kaga himmarsa ba ta gaskiya ba ce. Ko kuma shugaban kasa Amerika na wancan lokacin Obama da ya taɓa yin azumin farko tare da musulmi, ya gayyace su shan ruwa fadar shugaban kasa, ai kaga wannan azumin da ya yi ba za a karɓa ba saboda babu himma ta gaskiya, kuma sannan ma arne baya ibada a karɓa a rubuta masa lada. A'a, don haka abu na farko ita kanta samuwar ibadar ya zama akwai gaskiyar himma. Wasani na biyu ikhlasun niyya, tsarkin niyya. Nan kuma shi ne ka cire duk wani abu a cikin zuciyarka ga wannan ibadar wadda ba Allah ba. Ikhlasi yana nufin neman yardar Allah, iftigha a wajhillah, kawai don Allah kake yi, ba riya bane ba, ya sa kake yi, ba son a yabe ka ba, ba don a ji ka iya ba, ba don a ga ka iya ba, a kana yi ne don neman yardar Allah. Allah yana da rahama, yana da aljanna, kana kuɗai. Allah yana da azaba, yana da wuta, kana tsoro. Wannan ya sa ka tsaya, yana da hakki a kanka, na shi Allah ne kake bauta masa. To ba ruwanka da kowa a cikin bauta, ba abin da ya haɗa ka da kowa a cikin bauta. Da haka idan ba a samu wannan ba, to ibada rushewa za ta yi. Wasalis na uku, muwafaqatu shar'il ladhi amara Allahu ta'ala an la yudana illa bihi, dacewa da shari'a wanda Allah ya yi umarni ba za a yi addini ba sai da wannan shari'a. Dacewa da shari'a wanda Allah ya yi umarni da ba za a yi addini ba sai da wannan shari'a. Wa huma shartani fi qabulha, da sharadi na biyu, da sharadi na ukun nan shurda ne guda biyu a karbanta. Ita gaskiyar himma sharadi ne na samuwarta, wanda babu himma tare da shi ba zai mai ba. Sharadi na biyu kuma ikhlasi, shi kuma tsarkin zuciya ne da nufin Allah, wanda ya rasa wannan ibadar ko yayi ba za a karba ba. Sannan sai kuma dacewa da shari'a, ko da mutum yana da kyakkyawar niyya, idan bai dace da shari'a ba za a karɓa ba. Nan ma a ƙara fahimta don a waye da bid'a, don a waye da bid'a. Duk abin da bai dace da shari'a ba, to ko mai yinsa yana da kyakkyawar niyya, ba za a bashi lada ba, ba za a karɓa ba, ba za a bashi lada ba. Sannan ma ana tuhumarsa da yayi laifi, yayi Allah shishigi, ya danganta wa Allah abin da Allah bai ce ba, ya danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gazawa, domin an turo shi ya aiko sako, kuma ya zo ya shekara 23 yana karantarwa, yanzu kuma a bayan baya nan ka zo ka kirkiri wani abu ka ƙara, kenan ya tauye, kenan ya yi ha'inci. Yana daga cikin munin da ke cikin bid'a. Ba iya kaɗai ba za a bashi lada ba ne mai bid'a, ba kaɗai ba za a karɓi aikin ba ne ba, a'a, ba wannan ne kaɗai ba sharri. Ya yi wa Allah ƙarya, ya masa ƙari. Sannan ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya gaza bai isar da saƙo gaba ɗaya ba, ga cikatan a wajensa. Kisa Imam Malik ɗan Anas Allah ya masa rahama yana cewa man ikhtara'a fil islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallama khana risala. Duk wanda ya kirkiri wani abu a musulunci kuma yana ganin wannan abun kyakkyawa ne, ya dora wa mutane, ya gwada musu ake bautawa Allah da shi, to fa wannan abun da yake nunawa yana za'amin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi ha'inci a sakon da aka bashi. Wannan hatsari ne mai girma. To shi yasa takaituwa akan shari'a shine wajibin musulmi. Don haka dacewa da shari'a, idan ba a dace da shari'a ba, ba a dace da karantarwar shari'a ba, to Allah ba zai karɓa ba, domin ya yi umarni ne a yi addini da shari'a. Na karanta muku aya ta zu, Allah ya ce am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihillah, ko suna da wasu alloli ne. Kaga wanda zai zo da sabuwar ibada a karɓa, kaga Allah maɗaukakin sarki yana tsoratarwa akan cewa idan an karɓa fa an mai da shi Allah, ko suna da alloli ne da suka shar'anta musu addini abinda Allah bai yi izini ba. suka shar'anta musu a cikin addini abinda Allah bai yi izini ba. To Allah baya son wannan al'amarin. Don haka ibada tana da sharadi guda uku kenan. Samuwarta sai da himma. Sannan karbanta sai da ikhlasi kuma sai an dace da shari'a. Na uku muwafaqatu shar'i amma huwa sidqul azima. Sai malam ya koma sharadi na farko. Tambaya tana cewa menene gaskiyar himma? Me ake nufi da gaskiyar himma? Aljawab amsa tace huwa tarku takasuli wat tawani. Shine barin kasala da kuma sanda, barin kasala da mutuwar jiki, wa bazlul juhudi fi an yusaddiqa qawluhu bi fi'lihi, da kuma baza kokari wajen yaga ya gaskata maganarsa da aikinsa, wajen yaga aikinsa ya gaskata maganarsa. Duk wanda yake da kasala, yake da tawani, yake da wato mutuwar zuciya, ko mu ce masa sanda, ko mu ce masa wato gazawa, jinkiri, duk wanda yake da kasala da jinkiri, to ba zai yi ibada ba. Yana ji ana kiran sallah, ba zai ji masallaci ba, kuma zai tashi yi ta shi kadai ba. Yana saufa sai an jima, sai an jima har ta wuce. Yana gani sadaka akwai lada, zai yi ne yanzu ne, an jima ne yau ne gobe ne, shikenan ba zai samu dama yayi ba, ya wuce. To duk wanda himmarsa ba ta gaskiya ba ce ba zai yi ibada ba. Sannan haka attawani, jinkiri da saiɓi da sanda, shi ma yana hana yin ibada. Domin ƙarshe jinkirin zai sa shaidan ya zo sai maka wani waswasi, sai baka wata shawara. Shikenan da shaidan ya baka wata shawara sai a canza. Sai ka canza. Alheri kake so ka yi, to amma kuma sai wannan jinkirin sai sanadin Allah ya jarrabe ka zuciyarka ta canza ra'ayi. In zuciyarka ta canza ra'ayi shikenan. Shi yasa a wata aya Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ku amsa zuwa ga kiran Allah, ku amsa zuwa ga kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce ku sani Allah yana shamakance tsakanin mutum da zuciyarsa. In yanzu ta raya ma kai alheri, kace bari sai gobe, baka san goben me zai faru da zuciyarka ba, ka iya canzawa. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra. Allah yana caccanza zukatan bayi, yana caccanza gannan bayi. Ta iya yiwa abinda zuciyarka ta raya ma jiya yau ba shi bane, ta iya yiwa abinda kake gani jiya yau ba haka kake ganin sa ba. To shi yasa jinkiri da kasala suna haifar da rashin ibada. Sannan abinda ake nufi da gaskiyar himma yana ciki wato mutum ya baza kokarinsa, dagewa wajen ya ga aikinsa ya gaskata zancensa. In kace na yi imani da Allah, ina son Allah, na gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ni ahlus sunna ne, wannan a baki ne kake faɗa, mu gani a ƙasa. Don haka aikinka ya gaskata abin da kake faɗa. Ko wannan ma yana cikin gaskiyar himma. Qala Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya qumun munai, me yasa kuke faɗan abin da ba ku aikatawa? Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Munin ya girma, ya girma a matsayin abun muni, abun muni a wajen Allah. An taqulu ma la taf'alun, ku rika faɗan abin da ba ku aikatawa. Dan haka mutumin kirki shine wanda aikinsa yake gaskata faɗinsa, idan ya faɗa kuma yake gaskata faɗinsa da aikinsa. muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin masu riko da addinin sa, ya sanya mu masu tsayuwa akan abin da ya shar'anta. Ubangiji Allah ya tsare mu daga kirkira masa ko tuhumar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai kuskure. Allah ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.